Manunia. A sai dai har a cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki a Nigeria akwai masu furta fargabar faduwa zabe idan har jam'iyyar ta ci gaba da dauke kai daga kabar da ke dauke da rina.
Ko wannan wata da zamu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na takwas da gwamnatin za ta karba a shekara daya.
Gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala.
Sai kuma wasu matasan Nigeria na ganin gangancin gangan ne ma matasa su bari targaɗan tawayar tattalin arziki ya sa su zame wa ƙasar su barazana.
Wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki wannan bai zama hujja da zamu zo mu abinda da ƙarshe zamu da na sani ba. Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya.
Game da maganar murgin ranar demokradiyya zuwa 12 ga watan Yunin kowace shekara kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Sani Lamidi ne ke nunar da cewa hankalin 'yan Najeriya kawai ake so a raina.
Su suna ganin jinta akan riba yarbawa ne ba akan riba Abiola ba. To amma magana ce idan Abiola ne kuma kalle shi girbin ne suke amma shi ba mai gona ba.
Waɗannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an magance dukkanin barna. Shiri na 175 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin yayewa masu sauraro dukkanin duhun da ka iya lullube musu zahirin da za su fara ganin yana. Me yiwuwa kuma kokarin yaye yanar ya sa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum barista yar zubar Abubakar shelar shedawa duniya dalla dalla dalilan da suka sa Nigeria ke nema ta tsuguna.
Gwamnati ce da ta zo da harkar haraji kuma yawancin jami'anta waɗanda suke ministoci mutane ne da suka yi karatu a ƙasar Turai. Don haka ba su fahimci yadda tsananin talauci da wahala da kuma rashin samun kuɗin mutanenmu ba. Ba su yi la'akari da irin matsala na rashin tsaro da ake fama da shi ba, ta inda aka ƙara talauta mutane. Ba su yi la'akari ba da irin matsaloli na rashin aiki da mutane ke ciki. To kuma a haka ne kaga aka ciyo bashi wajen so 7 ko wannan wata da zamu shiga majalisa ta bashi dama ya ƙara ciyo bashi wanda shine zai zama bashi na 8 da gwamnatin za ta karba a shekara daya. Banda wannan ya ce zai gina gida ma kanshi da mataimakinsa a Barikin Dodon na Lagos. Ya ce zai sayi motoci na naira biliyan 1.5 ga uwar gidansa duk da bata cikin tsarin gwamnati. Sanin kowa ne an sayi motoci manya na surke ga 'yan majalisu an kuma ba su kuɗaɗe masu yawa. Kuma kwanan nan an ƙara kuɗi akan kuɗaɗen da 'yan majalisa ke karɓa. To irin waɗannan abubuwan sai kuma gwamnati take ce ma mutane su sadaukar da kansu ga ƙasa. To sai kaga su kuma shugabanni ba sadaukarwa daga ɓarayinsu. Su kuɗin kashewa suke, tsarin tafiyar da rayuwarsu ƙaruwa yake, tsarin kuɗaɗen da suke kashewa da jin daɗi ƙaruwa yake. To a haka wannan gwamnati take tafiyar da Najeriya.
Shi ma dai jigon jam'iyyar APC kuma katukan Bulaƙonobul Umar iya ya ce jam'iyyar ta APC fa tana nema ta yi wa kujerunta rikon sa kaina.
Mulkin Bola Ahmed Tinubu akwai inda zan ce masa yayi kokari, amma gaskiya fannonin da nake ga akwai kuskure suna yawa da yawa. Na farko kaga digarar da aka rantsar da shi, ana rantsar da shi ya ce ya cire tallafin mai. Ba wata abun da aka sa a kasa wanda zai mai gurbi wannan tallafin mai. Diga nan wani abu ya tashi aka zo aka ce dala ita ma an cire hannu a kanta ko waya abun nan. Uwa uba wutar lantarki yanzu haka inda muke nan ba wuta. To ban sani ba masu ba shawarori ko kuwa ra'ayinsa gabagadi yayi wannan abun. To Allahu alam, amma wannan cire tallafin mai da barin dala ta sai da kanta yadda kasuwa yake wannan ba karamin fitina ba. Yanzu gashi nan abinci ya haura, rayuwa ta yi da tsada, yanzu tafiye-tafiye ba kowa iya tafiya ba. To da wanne za a ji? So don haka ni ana wa gani mulkin demokradiyya ko kuwa mulkin Bola Tinubu gaskiya akwai matsala in ba a yi gyara ba mu APC muna cikin matsala. Saboda menene? Ban san yadda za mu fara zuwa wurin talaka muna campaign da su zabe mu a 2027 ba.
Sai dai kuma duk da halin targaɗan tawayar tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya, ɗaya daga cikin jigajigan jagororin gamayyar ƙungiyoyin matasa masu kishin Najeriya Kwamar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina ya ce akwai buƙatar abu komai ta lumana.
Matasan Najeriya su sani cewa ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Na biyu kuma kasancewar barazana da Najeriya ke fuskanta daga ciki da wajen Najeriya. Zaka ga matsala ta turo makamai a Najeriya daga kasashen ƙetare wanda ake biwa da su ta makwabtanmu, da kuma shigo da ƙwaya, da kuma masu yi ma tattalin arziki zagon ƙasa kamar masu fasa bututun mai, wanda kuma mun san cewa Najeriya ta dogara da mai, da kuma muƙarƙashiya da manaƙisa da ake taita ta'addanci a ƙasai. Wasu sukan je ma wasu ƙasashe su gayyato 'yan ta'adda su raba goro. So mu muna ganin cewa idan muka bari wannan abubuwan suka ci gaba, to gaskiya Najeriya tana iya rugujewa. To wannan abin shi ya farkar da mu, muka ga ya zama wajibi mu hito ƙwam da kwarkwatanmu, Muhammad da 'yan uwan matasa kai, su fahimci cewa ba su da abin da ya kai Najeriya. Wai idan muna fuskantar matsalar tattalin arziki, wannan bai zama hujja da zamu zo mu abin da daga ƙarshe zamu da na sani ba, saboda kamar yadda muka sani dai ƙasashe da yawa ana fama da matsalar tattalin arziki. Saboda haka kiran da muke matasa su natsu, ya zama da cewa duk kalaman da zamu, ko kuma matakan da zamu dauka, abubuwa ne wanda za su kawo zaman lafiya a Najeriya, abubuwa ne wanda za su kawo demokradiya.
Shi kuwa ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abakar cewa yake sun dai gano bakin zaren masu balle balle ballin barna.
Da ba bayanan, amma yanzu mutane sun gaji, kuma da yanda ake musu magana sun fara bada bayanai na sirru, na kuma yanda za a gane mutanen nan. Amma mutanen nan fa sun bar gidajensu, a daji suke zama yanzu. Don za ka je an ce ga gida, dole za mu bi mu zakulo mutum. Kuma wannan duk muka samu muka kashe din nan, ya baro daji ne a hanyarsa ta zuwa wani wuri aka bige.
Excellency, a hukumance me kuke dauka dalilan wannan rashin kwanciyar hankali din da ake fama da shi?
To abu ne ya zo wanda muka gada, sun ka taba Fulani su ce su aka fara tsokana, su kuma wayancan terrorism magana ce ta addini, wanda yake suna ganin fadan addini.
Amma da kuma magana kuma ta kudi tsakarin sa, ta neman kudi
kawai. Haka yake yanzu nan.
Yanzu ya dena
addini. Yes, tunda su kansu Fulanin da kansu suke sacewa 'yan uwansu Fulani shanu. To kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigimar wani, ya koma ta neman kuɗi.
Game da mai da ranar 12 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar demokaradiyya a Najeriya, kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami da ne ya ƙara ƙuna.
Iske mu gani shi ne a wancan lokacin duk wani kasan a nan ƙasar mai makami ko mai suna, daga sarakuna zuwa malamai zuwa kaza, dukkaninsu suna goyon Obangida. Mu ne kawai a SDP muke ba mai daba.
Wasu za su mamaki a ce mutum kamar Sulalami da ya goyi bayan Abiola, kuma har ma akan soke jintuwa nan kuka ta gogowar maya da gwamnatin soja, amma kuma gashi an karrama ranar da aka ce an soke wannan zaben da kuke ta cewa kuka ci shi, kuma amma gashi kamar kana nuna baka damu ba.
Yaya da ni shine wanda ya soke din waye shi ne gudun wasu abin da yi ba ne ka ta ko ba ne ba zai ga demokradiya wanda ji mulki a Najeriya 1983 su wannan ba shine rai ba,
amma ya zama dan demokradiya
shi zai waye zai ce zai yafi mulki demokradiya dan dare ne hankali, ko shi bon tribu wanda yake lusin aka din da shi da dukan yarban sun goyi ba soke duk wannan abin ke kaji ko shine siyasa yake akan mutsan damfara da biyan bukata san zuciya.
Amma wasu za su yi mamaki su ce Alhaji Sulalami da ya ce kamar Tinubu suna farin ciki an soke jin tuwa, amma daga baya kuma an ce sun yi ne deko da sauran abubuwa akan maganar jin tuwa din nan.
So yana deko ne su bola ige su fa a daban jago ai sun ban yango suna san Abiola duk wani bai san ne a kasan nan mutum da ke yi ban saboda Abiola ai bai goyi ba Abiola ba ba ruwan sa. Amma kai shine su suna ganin jin tuwa akan riba Yarbawa ne ba akan riba Abiola ba, so suna bani shine giribin ne suke amma shi ba mai ba mai gona ba.
To daga duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafin barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya, kamar dai da duk makon duniya mukan bayyana. Domin kuwa daga Juma'a nan ma saura kwanaki 1071 ne su yi sallamar cikin kudin da dama dai a kansu ne suke ta faman murna. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Ali Mustafan Sakkwatan da ya tattauna mana da ministan tsaro, sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga dukkanin lunguna da sakuna na ko'ina. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.